sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da tagayyar arewacin Najeriya, ta yadda harkar karatu ke nema ya gagara a waɗansu wuraren. Ko a ranar Lahadin nan da ta gabata ma an rufe makarantu a ƙaramar hukumar Bushishi ta jihar Neja saboda tsoron harin 'yan ta'adda. Ina makomar ilimin yara manyan gobe? Wannan shine batun da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. Daga farko ga wakilinmu na jihar Neja, Abubakar Akote, da bayanin abin da ya faru a Bushishin jihar Neja.
Bushishin local government na aka rufe makarantun gwamnati da na kudi da jami'a da ke karamar hukumar Bushishin local government an rufe su. Saboda local government chairman na karamar hukumar Danjuma Suleiman na Lango ya ce sun samu labari cewa 'yan ta'adda na sun ce za su shigo, sannan kuma za su kai yarinsu ne Nanjasai Polytechnic, wato jami'ar da ke Zungeru, sannan kuma akwai wata makaranta na mata Gomen Gesde Secondary School, shi ma yana bayan gari ne, labarin da suka samu kenan. Sannan kuma sun zauna sun miti da masu makaranta na gwamnati, wato principals da na kudi, wato proprietors da other committees dai da security agencies, da aka yi miti aka ce to kar a bari yara sun ta zuwa makaranta, a zo a samu abun da ya faru a Tejina da aka kwashe yara a Islamic Temple Islamic School. To shi ne ya sa aka dauki matakin fafi su zo. Amma shi ya ce rana Asabar shi ya samu labari cewa an kama shugaban 'yan ta'adda na da suka turo don sako cewa za su zo.
Na'am. Shugaban ƙaramar hukumar ne ya ce an kama shugaban 'yan ta'addan?
Ya ce shi SSS sun gaya mai cewa sun riga sun kama shugaban 'yan ta'addan nan da suka ce za su zo.
To bayan ya bada wannan sanarwar na rufe makarantu baki ɗaya, yaya mutanen gari suka ji? Sun ji daɗi ko kuma sun ce ba su ji daɗi ba?
Ranar Asabar, ran Saturday, da na yi interview da chairman school based management committee na government secondary school da ke garin Bushishi, shi ya tabbatar mana cewa su ma suna meeting da aka ce a dauki wannan mataki. Abun da ya sa ma su sun amince da matakin, saboda idan aka bari mutane da suka shigo gari suka zo suka kwashe yara, yanzu ba kudi a gari, mutane na ta fama da abun da za su ci. Idan aka zo aka kwashe a ce a zo a biya kudi fansa miliyoyi, so shi ne ya sa su sun amince da matakin, tun da dai jami'an tsaro idan suka gama aikinsu yanzu suka ba da umarni cewa a sake bude makaranta, za a sake bude.
Na'am.
Amma ba za su bude ba sai da tare da shawaran jami'an tsaro.
To su kuma ɓangaren iyaye da ɗalibai fa, su kuma me suke cewa?
Ai, a ƙaramar hukumar Bushishi da sauransu, ai da akwai wannan tsoro ma tare da iyayen da yara. To abun da ya sa ba shi yasa ma da aka kawo wannan, sun ce sun amince da aka kawo wannan mataki, sun ce sun ga kamar abun da ya dace da, saboda su ma tsoron da suke ji ma abun akwai tsoron, sun ce sai dai ba za su yi a fito su ce a rufe makaranta ba. So tun da yanzu gwamnati ya fito cewa ga abun da suka ji, su ba za su iya ce musu kare a rufe makaranta, saboda su ma abun kare abun yanzu ya shafe su da yaransu, ya zama musu wani matsala, especially wajen biya kudi fansa, yanzu ba kudi a gari, kuma da yawan su manoma ne a zo a su sun sai da abincin da za su ci, zai zo ya zama musu matsala a gaba kuma su rasa abun da za su ci.
Abubakar Akota kenan, wakilinmu a jihar Neja. Mun tattauna da wani malami a ɗaya daga cikin makarantun da aka kulle a Bushishin game da yadda suka ji da wannan mataki na shugaban ƙaramar hukumar.
Sunana Bala Muhammad, ina koyarwa ne a Gomen Secondary School. Gaskiya sakon nan da muka ji, gaskiya ba mu ji daɗi ba, amma ka san umarnin ne da ƙaramar hukumar ya bayar, saboda kuma samun zaman lafiya na kasa na jihar gaba daya. Saboda abin da ya zo a kan na rashin kwanciyar hankali, kowa bai san inda zuwa zai kare ba. Saboda ka san kwanakin baya kamar can keke da mu abu ya taba faruwa, mutane da dama suka rasa rayukansu. So ka ga da aka ji kowane lokaci muka ji labarin makamashin wannan zagan cewa hankali mu kowane lokaci a tashe ne. So a sadiri da aka gaskiya ba ajiye wannan abin da ya faru ba, amma da umarnin da ya bayar na mun san cewa lallai ka abin da wannan da ya kamata a bayar ba saboda samu zaman lafiya da kare rayukanmu. To amma dai kan gaskiya ya taba karatun mu sosai da ga yaran mu, ka ga mu da ke musamman mu da ke koyarwa wajen nan abubuwan da ya kamata muka sa gaba za mu koyar, ka ga ba mu samu damar koyarwa ba. Yara kuma abubuwan da ya kamata su samu ka ga saboda ba sai makaranta zuwa lokacin da ya kamata ba samu ba.
Kafin wannan umarni
yeah.
An ce kai ma kana da yaya a wannan makaranta, yayanka sun ci gaba da zuwa makarantar ko kuma sun dakata?
Kaji wannan umarni suna zuwa.
To amma yaya kake ji a zuciyarka?
Amma gaskiya a lokacin nan ko lokacin yaro ya tashi mai zuwa makaranta ba kwanciyar hankali, saboda baka san abin da zai faru ba. Tunanin ya aka ce ba zaman lafiya, to tashi hankali in ya fara baka san inda zai tsaya ba, gobe tsaya zai kare ba.
A matsayinka na malami,
yaya
kake kallon goben yaran nan? Idan aka ce gashi sun kai ajin ƙarshe a sakandare, ana ci gaba da irin waɗannan, yaya karatun su zai kasance? Za su iya yin jarabawa in ana cewa yau a je gida saboda lamarin tsaro, gobe a dawo? Kana ganin akwai shiri da za ku yi na musamman domin ganin cewa yaran sun iya cin jarabawa?
To gaskiya ka san ne, saboda mutum da bai samu cikakken abin da ya kamata ya samu ba, ka san aka ce zai je jarabawa dole za a samu rauni wasu wurare a kanan. Ko ba gaskiya ba, to dole za a samu rauni. To mun dai ka ga abu wajen da muka san cewa, to in ba dai an duba yanayi an dauki wani mataki wanda na taimakawa mai yara ko wani anya ko don samu masu kamar ya samu na suko da wani abu aka a wani wuri ba ne, mun ga cewa lallai ka sabe zai a kai karatun yara sosai, ko ba gaskiya ba. Kuma wannan an aka zo lokacin jarabawa da za a samu dan gurbi wajen nan.
Bala Muhammad kenan, malami kuma mai yaya a ƙaramar hukumar Washeshi, da bayanin halin da suke ciki. To tunda labarin kawo hari ya karaɗe gari kuma har an ɗauki matakin rufe ɗaukacin makarantun ƙaramar hukumar, wane mataki hukumomin tsaron jihar ta ɗauka?
Wale ni occasionally ban gana tabbatar da labarin, amma ne na san cewa idan mun samu irin wannan situation abin da muke yi muna kara security a wuraren, mun tabbatar cewa kada a samu wani security challenge a wajen.
To yanzu haka kun ƙara yawan ma'aikatan tsaron?
Mun ƙara a kowace lura, mun ƙara ma'aikata tsaro a wajen, kuma mun ba da su da suke jagoran makarantu, muna ba su shawara cewa su ƙara hankala in sun ga waɗanda kun yanta da waɗanda ba su yarda da su ba su gaya mana.
Bala Kuryas kenan, kwamishinan 'yan sandan jihar Neja. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. To wai wannan sabata juyattan da ake ta yi wa harkokin ilimi a arewacin Najeriya zai taimaki yankin kuwa? Ina batun yara manyan gobe? Bilkisu Ahmed ta tattauna da wata ma'aikaciyar ci gaban al'umma tare da harkar ilimi.
Sunana Rabi'a Hussein Adamu. Ni ma'aikaciya ce ta harkar ci gaban al'umma tare kuma da harkar ilimi.
A ganinki musamman mai sha'awar ganin cewa yara sun samu ilimi kuma mai son ci gaban ƙasa, akwai yawaitar ta'addanci da sace-sacen 'yan makaranta da kuma masu zuwa suna addaban mutane a garuruwa har ma da hana yara zuwa makaranta yara da dama musamman arewacin Najeriya an samu yara da dama yanzu wanda ba su iya zuwa makaranta saboda wannan halin ta'addanci da aka samu kai a ciki me kike ganin nan gaban yara zai zama wato goban su ya zai zama musamman wajen ilimi
to wato kasancewa yaran arewan yaran Najeriya ma gaba ɗaya ba sa zuwa makaranta wannan ba wani abu ne sabo ba kuma ina ganin tun kafin a fara ma mana wannan ta'addanci dama yaran ba sa zuwa makaranta kamar yadda na faɗa kamar shekarar 2015-16 haka a jiga misali muna da yara 700 da 80 da ba sa makaranta kuma muna da yara 600 da yan kai da suke zuwa makaranta to kin ga ko dama can haka rabi da rabi ake yin karatu
wato wannan a jihar Jigawa kadai wannan number
ai to in kika duba Jigawa kika duba Kano kika duba Katsina kika duba Zamfara Sokoto duk na aiki akan harkar ilimi ko na mun yi alƙalima akan harkar ilimi a wannan jihohin Bauchi, har Borno, har duk gaba ɗaya arewa musamman arewa ta gabas da arewa ta yamma. Duk iri ɗaya ne labarin ɗaya ne. Abin da nake nufi shine dama can ba a zuwa makaranta a arewa. Ana ta faman gwagwagwa ‘ya’ya mata ba sa zuwa makaranta ‘ya’yan da suke karkara ba sa zuwa makaranta a babu malamai babu waye babu makarantu duk dama dai wannan challenges ɗin ƙalubalen da muke samu. Suna da yawa arewa ga baki ɗaya sai kuma kwatsam sai Allah ya kawo mana wannan iftila'i wanda za a je ido biyu da rana a shiga makaranta a kwashe ‘ya’ya a je da daddare a kaɗa ‘ya’ya dawa a tafi da su a je tsakiyar gari a tafi da ‘ya’ya da mata to shi ma dai talauwa ya yi dama can ba ma zuwa makaranta to kuma sai abin yanzu ya shiga da harkar ma barazana ga rayukan yara. In ku da wannan barazanar daman ta da babu barazana ba a je balle yanzu saboda kin ga ba za a je ba kuma rayuwarmu rayuwar yaranmu definitely future din ƙasarmu babu alama haske al'amura sai dai Allah ya kyauta yara ba za su je makaranta ba saboda dama can ba a sa su ba ko kuma saboda suna tsoron su kuma saboda ba su da hali duk dai wayannan abubuwan duk suna nan yanzu kawai ƙarin abin da ya taɓarɓare shi ne wannan zancen kuma harkar barazanar ga rai. Da wato jin daɗin jama'a gaba ɗaya babu shi.
To kina
sa kuma shugabanninmu su ma su duba wannan al'amari su yi maganin shi.
Na'am. To kina ganin yanzu da yaran ba sa zuwa makaranta koyar da su a kan yanan gizo ko kuma a gida shine zai zama mafita ko me kike ganin zai zama mafita ga rashin zuwa makarantun yara?
To zai iya zama mafita kowane yaro ya zauna a gida a unguwarsu a community kowa ya zauna a gidansu ya karatu a gida. Gaban da can mu da muka fara maganar wato yaranmu almajirai da ake tafaman ca su ne suke kawo wato matsaloli suna yawo ko ina suna kan titina me ya za a yi da su to ni dama yana da ganin cewa a bai da ƙananan makarantu a yi ƙananan makarantu kowa a community din shi wato kowa ƙofar gidansa ya zama shine makarantar shi kamar mutane yaran mu suke karkaru amma sai gwamnati ta sa hannu sai ta ba da tallafi to kamar yadda kika ce ana tunanin wannan yanar gizo-gizon to ina ganin yanar gizo-gizo aiki da ita zai yi amfani amma a gaskiya fi sabilillahi kika duba yadda rayuwar mu take kamar zai dan yar wahala yasa saboda kin ga yanar gizo-gizon nan ai ba ko ina ake samun ta wasannan ana buƙatar abubuwa da yawa domin a tabbatar akwai ta kin ga sai an sami ta yanar gizo-gizon sai data kenan sai an samu wayar ko an sami tablet din sai an sami malamin da zai rubuta wani manhaji da za a yi nan ma rubuta sai an samu wanda zai taimaka a yaran su koya still dai duk da haka dai ba wai abu sauƙi ba ne.
Rabi Hussaini Adamu ma'aikaciyar cigaban al'umma tare da harkar ilimi a hirarta da Bilkisu Ahmed. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci kenan sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina Abubakar Akote da kuma Halima Jumrau sai Bilkisu Ahmad da kuma editan mu Sagir Kano Sale ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.